Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da wannan lasariya, suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Amina Bahar Aunar da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 4 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
An rantsar da Prime Minister Habasha Abi Ahmed a wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar, yayin da ƙasar ta kwashe kusan shekara guda tana fama da yaƙi. A yau Litinin ne ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa cewa jami'an tsaronsu sun tarwatsa wani lardin a Khorasan da ke Kabul. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa matakin da suka ɗauka tsari ne da suka bi wanda ƙaruwar cutar COVID nau'in Delta ya janyo.
Kanin labaran kenan aka saurara. A daidai lokacin da rashin tsaro ke ci gaba da addaban Najeriya, 'yan kasar sun fara azayar tambaya.
Ko kuma sai mu ga kamar wata haidin ajanda ne, an hidda kuɗi a soma kamai, ba a sawo ba, an ce an sawo jirage har mana matuki, ba a kawo ba. Yanzu ga 'yan bindigan nan, a an kasa zuwa a ɗauki mataki ga mutanen nan.
Ana ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnatin Najeriya da kamfanin Twitter.
Layi ya ce dole kamfanin ya rajista a Najeriya tare da buɗe ofis a ƙasar. Sannan a ɓangarenta, Najeriya za ta tabbatar da cewa kamfanin Twitter ya samu damar yin aiki.
Haka kuma za mu ji cewa an cika shekaru huɗu tun harin da wasu 'yan ta'adda suka kai ƙauyen tankwa-tankwa na jamhuriyar Nijar, suka kashe sojojin Nijar huɗu na Amurka huɗu. Sai kuma shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Habasha Abi Ahmed a wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar, yayin da ƙasar ta kwashe kusan shekara guda tana fama da yaƙi. An ayyana jam'iyyar Prosperity ta Abi a matsayin wacce ta lashe zaɓen 'yan majalisa a farkon wannan shekarar a ƙuri'ar da jam'iyyun adawa suka ƙauracewa a wasu lokuta. Amma masu sa ido daga ƙasashen waje sun ce zaɓen a wannan karan ya fi waɗanda aka yi a baya sahihanci. Prime Minister, wanda aka ba wa lambar yabo na zaman lafiya ta Nobel a shekarar 2019, yana fuskantar manyan ƙalubale yayin da yaƙi a yankin Tigray ya bazu zuwa sassan ƙasar. Ana ci gaba da samun tashe-tashen hankulan ƙabilanci, kuma masu sa ido sun yi gargaɗin cewa abubuwan da aka gani na gwamnatin mulkin kama karya na ƙoƙarin dawowa. Yaƙin wanda aka kwashe watanni 11 ana yi yana raunata tattalin arzikin Habasha, wacce da take ɗaya daga cikin jerin ƙasashen da tattalin arzikinsu ke bunƙasa a nahiyar Afirka, inda har ila yau yake ƙoƙarin mayar da abi saniyar ware wanda a baya ake masa kallon mai son zaman lafiya. Shugabannin ƙasashen Afirka uku ne kacal, wato daga Najeriya, Senegal da makwabcinta Somalia, suka halarci bikin na ranar Litinin. A yau Litinin ne ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan ta faɗa cewa jami'an tsaronsu sun tarwatsa wani lardin a Khorasan da ke Kabul, kuma sun kashe dukkan mayakan wurin. Harin da aka kai a cikin dare ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan fashewar bam a wajen babban masallacin Idinga, babban birnin ƙasar, jiya Lahadi, kuma ya kashe akalla fararen hula 8 na Afghanistan tare da jikkata akalla 20. Babu wanda ya ɗau alhakin kai harin masallacin, kuma ƙungiyar Taliban bata ce harin martani ne ga mummunan harin bam na masallacin ga ƙungiyar IS da ke Afghanistan ba, wanda aka fi sani da ISIS-K. Mazauna Kabul sun tabbatar da mummunan tashin hankali a yankin Khair Khan, suna cewa sun ji manyan fashe-fashe da harbe-harbe a cikin dare. Majiyoyin ƙungiyar Taliban sun yi ikirarin cewa wasu 'yan ƙunar baƙin wake da dama sun kashe kansu da rigansu da ke ɗauke da bama-bamai. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa matakin da suka ɗauka tsari ne da suka bi wanda karuwar cutar COVID nau'in Delta ya janyo. Tana mai cewa yin allurar rigakafin cutar zai taimaka wajen yakar annobar. Zuwan nau'in cutar COVID na Delta mai saurin yaduwa yana kalubalantar kasar wajen ganin ta sake maimaita nasarorin da ta samu a bara na rage adadin masu cutar COVID-19 zuwa sifili. Hukumomi sun bada rahoto da ya nuna cewa sabbin masu dauke da cutar sun kai 29 a yau Litinin. Yawancin masu dauke da COVID-19 a New Zealand suna yankin Auckland wanda ya jure zaman kullun kwanaki 50.
Ina jima kadan Amina don sake dawowa da labarai. Kafin nan a Najeriya ɗan ƙasar na cike da mamakin irin makudan kudaden da gwamnati ke kashewa a yaki da rashin tsaro ko matsalar na ci gaba da wanzuwa. Har wasu na ganin da gaske gwamnati take yi da matsalar tsaro ta zama tarihi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya ruwa mana wannan batu.
Duk yadda ake bayar da labarin harin da ƴan fashin daji ke kewa al'ummomi a Najeriya, waɗanda suka ga harin da idanunsu su ne suka fi shiga tashin hankali da kuma neman gwamnati ta yi mai yiwuwa domin magance waɗannan matsalolin.
Bari mu dana kaɗan, nan godiya! Oya! Allah bane ban maɓe, kamanda ce ku tashi, kaje ku daga hanya.
Wannan sautin wani hari ne da ƴan fashin daji suka kai a garin Idi dake yankin Sabon Birni a gabashin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya. Wakilin al'ummar a majalisar dokoki ta jihar Sa'idu Ibrahim Neno, wanda ya nuna takeici akan wannan harin da ma hare-haren da aka kai bayan sa, ya ce akwai takeici yadda ƴan fashin daji ke kai hari cikin izza.
Suka sake koma suna tambaya cewa ina sojojin da annan gangara, ina sojojin da annan dama, ina sojojin da aka turo wai su tarwatsa mu. Ina suke mu ga mu ga magaren gamu
ci gaba da wanzuwar hare-haren ta'addanci duk da matakan da ake dauka na ci gaba da saka shakku a cikin zukatan ƴan ƙasa akan gaskiyar hukumomi kan yaki da matsalar. Aminu Almustafa Boza na cikin masu irin wannan shakkun.
Ko kuma sai mu ga kamar wata haidin ajanda ne, an hita kuɗi a so makamai ba a sawo ba, an ce an sawo jirage har mana matuki ba a kawo ba. Yanzu ga ƴan bindigan nan duk kwata-kwata gaba ɗaya inda wannan ɗan bindigan nan yake tsakanin Isar Saminu duk bai wuce kilomita 6 ba, amma an kasa zuwa a ɗauki mataki ga mutanen nan.
Shi ma dai ɗan majalisar wakilai ta Najeriya mai wakilta ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da irin wannan matsalar, Abdullahi Balarabe Salami, na ganin sai fa gwamnati ta yi da gaske akan waɗannan matsalolin,
musamman jami'an tsaro, sojoji da 'yan sanda su sake ɗiban wani salo da za su iya bi su tasamma yaƙi da waɗannan mutane. Yanzu wuraren da suka addaban mutane kowa ya san wurin da suke, suna wuri guda wanda yake idan da za a ɗauki wani mataki wanda muke kira da gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan mataki a yi amfani da duk abubuwan da ake da su na yaƙi tun daga jirgin sama da sojojin ƙasa, to Allah ya yi amfani da su saboda wasu wurare da yaruwa sun gitta, don hakan ga abu na mai sauki a yaƙi waɗannan mutane. Amma daga yanzu abin da anka samu gaba, to matsalar nan za ta ƙara ƙamari ne domin ruwa za su rage ne, za su ƙara samun hanyoyin da za su ƙara warwatsuwa.
Zuwa yanzu dai dubban jama'a ne suka yi ƙaura daga garuruwansu sanadiyar ayyukan ƴan ta'adda, kuma akasari suna fuskantar matsin rayuwa.
Ni a matsayina na dan majalisa mai wakilta wannan wuri, muna kira gwamnati tarayya maza-maza a yi kokari a kawo kayan taimako na abin da ya shafi abinci da magunguna ga waɗannan mutane da suke cikin halin kakanikayi.
Dama dai da dadewa ake ta yin kiraye-kiraye da bayar da shawarwari ga hukuma akan buƙatar kawo ƙarshen waɗannan matsalolin, wataƙila da an gwada aiki da su da a samu sawaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Kai da Muhammad Nasir har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina ta dawo da labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai je Paris tafiyarsa ta farko zuwa Faransa bayan wani haɗin gwiwa na tsaro da ƙasashen Australia, Burtaniya da Amurka da aka fi sani da AUKUS, wanda ya yi ta tada jijiyar wuya tsakanin ƙasashen biyu da kowannensu ke ɗaya gefen tekun Atlantika. Ƙwararru sun ce suna tsammanin Blinken, wanda ke da alaka mai ƙarfi da Faransa, zai amfani da wannan tafiyar domin gyara dangantaka tsakanin Amurka da Faransa. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai jagoranci taron majalisar ministoci na kungiyar haɗin kan tattalin arziki da ci gaba da aka shirya za a yi tsakanin 5-6 ga watan Oktoba, kuma za a yi bikin cika shekaru 60 na kungiyar. Blinken zai kuma yi wani taro da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian a birnin Paris. Faransa na shirin rike shugabancin majalisar tarayyar Turai daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa 30 ga watan Yuni na shekarar 2022. A yau Litinin, ofishin sarki Abdullah na Jordan ya ce mallakar kaddarorinsa a Amurka da Ingila ba sabon abu bane kuma bai saba ka'ida ba. Sanarwar fadar ta zo ne kwana daya bayan da gungun ƴan jaridu suka yi amfani da miliyoyin takardu da ba a bayyana ba a baya don yin cikakken bayanai kan yadda shugabanni na yanzu da tsofaffin shugabannin duniya suka tara dimbin dukiya da kaddarori cikin sirri a fadin duniya. Binciken kusan takardu miliyan 12 daga majiyoyi 14 ya samu jagorancin wani gungun ƴan jarida da ake kira Washington Consortium International Journalists of Investigative Journalists, inda ƴan jarida 650 daga faɗin duniya suke kan aikin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamfanin sadarwa na Twitter ya mayar da martani kan matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na dage takunkumin dakatar da aiki da aka bawa kamfanin a watanni hudu da suka wuce. Ministan watsa labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce Twitter ya amince da shari'ar da aka gindaya masa. Wani abu da masana tattalin arziki suka ce babban nasara ce ga kasar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani kan wannan rahoton da ta hadu mana.
A wani taron manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ne ministan watsa labaran kasar Lai Muhammad ya ce kamfanin Twitter na ci gaba da tattaunawa da gwamnatin Najeriya kuma sun himmatu wajen tsara hanyar ci gaba domin a maido da aikin kamfanin nan ba da jimawa ba.
I got a communication that yes, they are now ready to hold senior level discussions with us. You must register in Nigeria. You must be a corporate entity before you can do business in Nigeria.
Anan Lai Muhammad ne yake cewa ya samu sako daga shugabannin kamfanin inda suka amince da matakan tare da bin umarnin mahukuntan kasar, amma akwai matakai da kamfanin zai dauka waɗanda suka hada da mutunta ikon Najeriya da kula da muhimman abubuwa da suka jibanci tsaron kasar da hadin kai. Lai ya ce dole kamfanin ya register a Najeriya tare da bude office a kasar, sannan a bangaren ta Najeriya za ta tabbatar da cewa kamfanin Twitter ya samu damar yin aiki don inganta rayuwar 'yan ƙasa da ke amfani da dandalin musamman ta hanyar kasuwanci. Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya nazari akan batun yana cewa
ya ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan, saboda haka an ci nasara. Na biyu, idan ka duba kuma ko a fuskan bangaren siyasa, Najeriya ta sake cin nasara domin yanzu Twitter ta zo ta bude ofis a ƙasar nan, tana bin haraji a ƙasar nan, to dole kuma za ta bi dokokin ƙasar nan kuma ta martaba ƙasar nan yadda yake. Ba za ta ringa barin dandalinta ba a ringa amfani da shi wajen abin da zai kawo ƙasar nan zagon ƙasa.
Shi kuwa a lokacin da yake tofa albarkacin bakinsa, masanin harkokin sadarwa kuma mai amfani da dandalin Twitter Awalu Abdullahi ya yaba da wannan nasara da aka yi.
Ina mai godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sa muna ɗaya daga cikin waɗanda suka wayi gari yau akwai wata hanya ta sadarwa da ake kira Twitter. Ina ma shugaban ƙasa godiya ko da ya ma sa takunkumin tukunna, saboda duk abin da ake wa lafiya kuma da zaman lafiya ake ma. To idan kuma ainihin duk abin da zai haifar mana da rashin zaman lafiya gwamnati ta dau mataki a kai, to sai dai mu taimaka mata a matsayinmu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa. Sannan kuma daga takunkumin da yayi hakan ya kyauta, domin har ga Allah ta hanyar wannan sadarwan ana samun mutane da yawa suna faɗakar da mutane akan abubuwa da dama na kasuwanci na kuma yadda ake kasuwanci, kuma ana samun hanya da ake yin talla wajen ake samun wani abin shigowa na kuɗi.
A ranar 5 ga watan Yuni na wannan shekara ne gwamnatin tarayya ta dakatar da kamfanin Twitter bayan da kafar sada zumuntar ta goge wani sako da shugaba Muhammadu Buhari ya wallafa a dandalinta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Yau ranar Litinin 4 ga watan Oktoba, Ofishin Jakarancin Amurka a Jamhuriyar Nijar da hukumomin ƙasar ta Nijar sun yi ado in tuna da wasu sojan Nijar hudu da kwarorinsu hudu na Amurka waɗanda suka rasu sakamakon harin ta'addanci da ya rutsa da su a ƙauyen Tango-Tango na jihar Talabiri a shekarar 2017. Shekaru hudu bayan faruwar wani al'amari, gwamnatocin ƙasashen biyu na ci gaba da jinjina waɗannan gwarazan dakaru. Wakilin muryar Amurka a Yamai Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
4 years ago today, we were saddened to hear the awful news that an attack near Tango-Tango had claimed the lives of 4 Nigerian and 4 American soldiers.
Mataimakiyar jakadan Amurka a Jamhuriyar Nijar Madame Garnim Suzanne kenan a ɗazu da hantsi a lambun da aka ware a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Yamai a matsayin makwantan sojojin nan hudu na Nijar da hudu na Amurka waɗanda 'yan ta'adda suka yi wa kwanton ɓauna a wata rana mai kamar ta yau. Tana mai cewa yau shekaru hudu kenan da muke alhinin rasuwar waɗannan askarawa bayan da suka yi babban gumurzu da 'yan ta'adda masu ɗumbin yawa a ƙauyen Tango-Tango.
Provided support both on the ground and from the air during that perilous ambush.
Jajircewar da waɗannan sojoji suka nuna a yayin wannan kafsawa da 'yan ta'addan da suka yi musu kwanton ƙona alama ce da ke kwatanta yadda sojan na Amurka da na Niger suka nuna jarumtaka, saboda haka gwamnatocin ƙasashen biyu ke alfahari da su, in ji Malam Ashiru Gudiya, jami'in kula da harkokin sadarwa a ofishin jakadancin Amurka a Jamhuriyar Niger.
Wagga tuna da mun kai ta sa mutane su san da akwai mutane da sun ka hito da wasu kasashe sun ka ba da rayuwarsu don mutanen ƙasar ganmu samu kwanci hankali. Wannan duka ya kamata shiga cikin kanunmu da ya kamata mu sa hannu cikin juna don dai mu samu wannan kwanciyar hankali.
Ministan tsaro Alkasum Indatu da karamin ministan cikin gida da shugabannin rundunar mayakan sojan Nijar sun halarci wannan taron addu'o'i. General Iro Umaru shine babban hafsan da ke baiwa shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro.
Wasu mutane kadan suka zo suka jawo su don su kawo cikin inda 'yan ta'adda suke masu yawa, kamar shekaru shugo ba su da suka yi musu suka tai su ba da wani shiri ba sai suka yi musu zobe, kuma su waɗannan sun gwada jarumtaka su don suna kara abokansu suna kara kansu inda suka yi ba su iyawa hafsashin ya kare suka rasa rayukansu sai sun gwada jarumtaka. 'Yan ta'adda su yi su yawa ne, sai dai Allah ya hidda wanda su ya hidda, amma su Allah ya amsa rasu can wurin. Bama mance da su ba abada. An kara musu muhimmancin girma, an ba su galoli, kuma duka shekara ana tula da su, ana kula da iyalansu. Kamar da muna asani jama'a na kula da su, Amurka tana kula da nata, kuma tana kula da namu gaba daya, don kasan da abun an ba shi muhimmanci sosai.
Kasar Amurka na kan gaba a jerin kasashen da ke tallafawa Nijar a fannin tsaro, abinda ke kara karfafa hulɗar kasashen biyu masu manufa guda akan batun yaki da ta'addanci a yankin Sahel.
A tsakaninmu hulɗa da muke da Amurka ba lallai ya tsaya ba kan magana ta baki ba, ya kai da ha sojawansu su rasa rayukansu kusa da namu tare da namu da Amurka da Nijar gaba daya. Abin da muke ba karamin aiki bane, sai dai mu ce alhamdulillah, kuma ƙara ƙarfa wannan zumunci da muke tare da su da zuciya guda suke ba da wani abun nan ba.
Harin Tango-Tango wanda ya haddasa zulumi a wajen al'umma wani abu ne da ya zo da daurin kai sosai a bisa la'akari da yadda alamu ke nunin an kitsa shi ne da haɗin kan wasu daga cikin mazauna karkarar da ake ƙoƙarin samarwa tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gai da Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. Har yanzu a cikin shirin namu, muna nan a jihar Adamawa, inda aka ba da umarnin rufe makarantun kwana. Wasu iyaye na maraba da wannan shirin, wasu kuwa na ganin hakan da sake. yau ma za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata.
Wannan sanarwa da yazo mana a karo na farko mun ji shi a matsayin koma baya. Akwai tashin hankali, akwai rashin wato ganin abin da zai zo a gaba game da karatun yara. To wannan yana daga cikin abin da muka fara ji a matsayin mu na iyaye da muke da ƴaƴa da suke karatu a makarantu. To dole ne kowa zai ji wannan abu a matsayin koma baya.
Cewa gwamnati ta dauki wannan matakai saboda ganin yadda lamarin yake gudana. Ta yaya kake ganin hakan zai kawo sauyi ko kalubalen tsaro da muke da shi a Najeriya?
Wato dama a karo na farko wajibi ne na gwamnati ta samar da yanayi da ta tsare rayuwar mutane da kuma dukiyoyinsu. Wanda wannan ya kunshi kare dukkan wani wanda yake zaune a gari ko wanda ya shigo ko dan makaranta ko wani da ya kama da shi. Kuma za mu iya cewa wani abu ne da yake koma baya. Amma kuma ta iya yiwuwa ya zama to an bawa mutum tsaro. Kasan galibi akwai abun da kana ganin sa ba mai kyau bane amma kuma mai kyau ne. Ta iya yiwuwa an duba wani bangare a matsayin koma baya ko ya kawo tasgarowa hakan karatu. A wani bangaren kuma an ka duba abubuwa da suke faruwa a wannan kasa tamu idan ake zuwa makarantu na kwana musamman ko wadanda zallan su mata ne ko wadanda zallan su maza ne. Kaga an kwashi dalibai masu dimbin yawa ya faru a jihohi da dama kamar jihar Yobe ma ta taba faruwa. Kamar jihar Zamfara tana faruwa, kamar jihar Niger da shauran jihohi da wayannan labarai suka zo mana. Kaga ita gwamnati ta hango wannan a wannan bangare kamar abin da Bahaushe yake cewa wai kaga gemu dan uwanka ya kama da ruwa wuta kai kuma sai ka fara zuba wannan ka gemin din ruwa don saboda samarwa kanka tsaro. To kaga wannan bangaren kenan. A wannan bangare gwamnati ta karan kanta ba tana so bane a fahimta na. Amma babu wani hanya da ta dauko don saboda tsare wayannan mutane in ba cire su daga wannan goje. Kuma musamman ka kalla makarantu da galibi aka daddakatar da su makarantu ne da sun danyi nisa da gari. To kaga ta iya yiwuwa wannan hanya ne na farko da za a iya samar wa wayannan yara tsaro ko da sun samu tasgaro a babin karatunsu. Amma dai an yi abin da za a iya yi gujen kare wato martabar ransu da kuma ilimi da suke nema.
Wannan lamari da ya auku kana ganin ba zai zama ta koma baya ga ilimi a jihar Adamawa ba?
Kamar yadda na faɗi dazu zai iya bada wannan ma'ana din ta koma baya musamman idan ba an sa kula ga karatunsu waɗannan makarantu da aka dakatar ba. Misali idan aka ce yanzu an dakatar da kai kana karatu kaga karatu in ya tsaya dai an samu cikas. Sannan ko da an ce misali yanzu an dawo da makaranta din je kaga dawo ne kaga ɗaliban har yanzu ko a ce ma kana karatu saboda haka tsaro an ce ka koma gida tukunna ka dinga zuwa kana komawa. Wani ta iya yiwuwa ɗawainiyar zuwa da dawowa din ya zama ya kawo makaratun cikas. Wani ta iya zuwa ɗawainiyar zuwa da dawowa in ya san cewa san dalili na tsaro ne yasa aka ce ya koma gida. Ta iya yiwuwa ya samu ko tsoro ko rashin kwanciyar hankali zai iya bashi daman samun daman yin karatu kamar yadda yake a baya cikin kwanciyar hankali. Za mu iya gani cewa zai iya kawo ci baya din. Sannan kuma a bangaren gwamnati ba mu san wani mataki ita take tunanin cewa za ta yi game da makoman karatun su waɗannan ɗalibai ɗin ba.
Malaman makaranta da suka yi karantarwa a makarantun kwana wadda yanzu gwamnati ce ta maida makarantun su zaman tauje kaka dawo, wani kira kake da shi gare su?
Kira na ga waɗannan malamai na makaranta. Dama duk mutumin da aka ce masa an bashi haƙƙin ilimantar da al'umma to mutum ne wanda dama shi ya bada rayuwarsa don saboda ya ga al'umman ta samu zaman ilimi, zamantakewa na ilimi, al'umma ta samu ilimi. To kira da nake zuwa gare su su dubi yadda Allah ya daura musu wannan amana. Sannan su dubi yadda aikin zai kasance, su dubi yanayin ɗaliban su. Da ake karatun nan a makarantar kwana ya na tsuwon yaran da fahimtar karatu. Yanzu da aka samu matsalan cewa makarantar an yi suspending kwana sai dai a je a dawo, ya yanayin fahimtar yaran da cigaban karatun su? Wanda wannan zai iya ba su daman sun suka ga akwai koma baya cikin harkan karatun yara su iya tsara waɗansu extra moral classes wanda hakan zai iya taimakawa don saboda yaran karatun su ya daure. Lallai ina kira ga waɗannan malamai da su zage dantsen su wajen haƙƙaƙe wannan amana da Allah ya ba su na ilmantar da ƴaƴanmu. Sannan kuma kada su yi ƙasa a gwiwa, su ba da iya abin da za su iya na gudumawa, Allah zai biya su. Ka san ma da matsala da ke hana ƴaƴanmu karatu galibi musamman wannan shekara da aka taho akai jam na shiga jami'a. Zaka ga galibi yara sun fadi fadon da ba taba ganin irin sa ba tarihi. So galibi abin da ke kawo ina abubuwa shine a zauna ta kallon series films a gidaje, ai ta kama gidajen television, ai ta kalle kalle, ai ta jin wake wake, ai ta hawa social media ana ta abubuwa. Wannan daga cikin abin da ke mai da ilimi baya. Saboda haka yara in kun dawo gida a matsayin ku na wadanda aka suspending makarantun ku daga makarantun kwana zuwa makarantun je kaka dawo, lokutan da kuke ba makaratu a makaranta a gida ma ku bashi. Hakan zai taimaka ma yara, hakan zai taimaka musu wajen samun ilimi. Kuma kamar ma in Allah ya yarda za su ga kamar ma ba a ma canja tsarin karatunsu ba insha Allah, amma sai sun maida hankalinsu akan ilimi din, karatun abin da suka yi a baya. Iyaye kuma su taimaka musu, iyayen in sun dawo gida a zauna da su, me kuka karanta a makaranta, me za mu taya ku yi, ko da a unguwa ne a ci kai daliban wani yafi wani, to ko da su a cikin daliban ne wani sai ya kira dan uwansa dalibi wanda kuka san yafi ku fahimta, kuke zama kuna karanta abin da kuka yi a makaranta, abin da aka koyar da ku, ku da ku dinga ilmantar da junanku. Wannan shawara ce da kuma kira zuwa ga su yara waɗanda wannan ya yi affecting ba su ba, har ma sauran dalibai da suke makarantu, da in kun dawo makaranta kuna mai da hankali akan abin da aka muku a makaranta, yafi alkhairi fiye da ku dinga zama kuna bata lokutanku akan kallace-kallace da kuma bata lokaci akan waɗannan social media da muke tafama da su a wannan lokaci.
Masauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai dan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aikin namu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Kuni lafiya.
Can hakika ba da can garda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane.
A gai da Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf Meleda Gwalolo, jihar Bauchi. Ya ce ziyarar da shugaba Buhari ya kai kasar Habasha, Allah ya samu ƴan Najeriya mu amfana da ziyarar. Haruna Muhammad Katsina ya ce ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya daina wannan yawace a wacan zuwa kasashen waje, hakanan ka zauna cikin kasar mu ka magance mana matsalolin da ke damun mu. Sakon Sani Muhammad Chindo Angwar Karofi Madaki a jihar Bauchi ya ce hakika nuna halin ko in kula da gwamnatin jihar Bauchi ke yi akan matsalar albashi abin takaici ne, ganin yadda har yanzu akwai ma'aikatan da suke bin bashin albashinsu na watanni. Muna kira ga mai girma gwamna ya kamata ya duba wannan matsalar domin a kawo ƙarshen ta. Shehu Adamu Rijau ya ce bukatar saka dokar ta baci akan hanyoyin gwamnatin tarayya da ke jihar mata Niger da sanatocin jihar tamu suke yi hakan daidai ne, domin mu kadai muka san yadda hanyoyin namu suka yi matukar kwararrabewa. Saboda haka muna fata gwamnatin Najeriya za ta duba wannan bukata domin yin abin da ya dace a lokacin da ya dace. Sai sako daga Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara mazaunin jihar Kano ya ce hakika shafe tsawon watanni 6 ba tare da biyan malaman makarantar jihar Taraba albashinsu ba, abin damuwa ne ganin irin yadda rayuwa ta yi tsada da fatan gwamnatin jihar za ta gaggauta biyan su haƙoƙinsu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Safiyanu Gumal Zangon Daura ya ce barazanin da ƴan IPOP suke yi wa al'ummar yankinsu hakan yana nuna tamkar gwamnati guda biyu ce a yankin, da fatan gwamnatin Najeriya za ta ɗauki matakin da ya dace a kansu tun kafin wankin hula ya kai ta dare. Mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku.
Marilla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaici.
A rantsar da Prime Minister Habasha Abi Ahmed a wa'adi na biyu na tsawon shekaru 5, yayin da ƙasar ta kwashe kusan shekara guda tana fama da yaƙi, an ayyana jam'iyyar Prosperity ta Abi a matsayin wacce ta lashe zaben ƴan majalisa a farkon wannan shekarar a ƙuri'ar da jam'iyyun adawa suka ƙauracewa a wasu lokuta. Amma masu sa ido daga ƙasashen waje sun ce zaben a wannan karan ya fi waɗanda aka yi a baya sahihanci. Babu wanda ya dau alhakin kai harin masallacin, kuma kungiyar Taliban bata ce harin martani ne ga mummunan harin bam na masallacin ga kungiyar IS dake Afghanistan ba, wanda aka fi sani da ISIS-K. Mazauna Kabul
Masu sauraro, a nan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na daren misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Za ku mai zarta fukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Lardon wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakaci yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.